sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren VOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Lahadi 17 ga watan Satumba, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kasashen yammacin Afirka din nan uku da ke karkashin jagorancin sojojin da suka yi juyin mulki, wato Mali da Niger da kuma Burkina Faso, sun rattaba hannu jiya Asabar kan wata yarjejeniyar tsaro ta kai gudunmawa ga duk wata daga cikinsu da ta fuskanci tawayen cikin gida ko kuma takala daga waje. Kasashen uku na kokarin dakile yan tawaye masu da'awar jihadi waɗanda ke da alaka da Al-Qaeda da ISIS, gashi kuma dangantakarsu da kasashe makwabta da ma ƙasa da ƙasa ta yi tsami sanadiyar juye-juyen mulkin. Juyin mulkin da aka yi a Niger ya daɗa kawo ɓaraka tsakanin kasashen uku da sauran kasashen yankin da ke ƙungiyar ECOWAS, wadda ta yi barazanar amfani da ƙarfin soji don maido da tsarin shugabanci da ke ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi rangadin wuraren adana jiragen yakin Rasha masu iya ɗaukar bama-baman nukiliya da kuma wuraren adana sauran jiragen yakin ƙasar jiya Asabar na rukunin kula da yankin Pacific. Ministan harkokin tsaron Rasha Sergei Shoigu da sauran manyan jami'an sojin ƙasar sun yi jagora ma Kim wajen duba jiragen kai hare-haren ban da sauran jiragen yakin bayan isowar shugaban na Koriya ta Arewa a birnin Archeon na gabas mai nisa a ƙasar ta Rasha. Abubuwan da Rashar ta nuna ma Kim sun hada da makaman da ta yi amfani da su a mamaye Ukraine da ta yi. Tokar fa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani minista a ƙasar Ukraine ya gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa makomar yakar Rasha da Ukraine ke yi ta ta'allaka ne kan abin da ya kira ƙarin jirage marasa matuƙa, ƙarin hare-hare da kuma rage jiragen yaƙi na ruwa na Rasha. Ministan bunƙasa fasahar Latironi Ukraine Mikhailo Fedorai ya ce yawan jirage marasa matuƙa da ake ƙirƙirowa a Ukraine ya ƙaru da fiye da sau 100 tun daga bara. Fedorai ya kuma gaya ma kafar labaran cewa Ukraine na kan gwada wasu manhajojin Latironi masu tunani da ka iya gano abokan gaba tun daga nisan kilomitoci, da kuma ka iya jagora ga jirage marasa matuƙa duk wadda dabarun ɓadda kama na fasahar Latironi ta yaƙi. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatar tsaron Burtaniya a bayanin sirrinta kan Ukraine da takan sabunta kulle yomin ta ce akwai a tabakinta wani bayyanannen hasashe cewa Rasha za ta koma kaddamar da hare-haren makamai masu linzami daga jiragen sama kan madafun harkokin rayuwa na Ukraine a lokacin sanyi na winta. Wasu jiragen ruwa biyu na dakon kaya sun nufi tasoshin jiragen ruwan Ukraine a Asabar, inda za su zama jirage na farko da za su yi amfani da yar mashigar wucin gadin nan da aka tanadar don zuwa tasoshin na kogin Bahar Aswad, inda za su kwashi kayan hatsi zuwa kasuwannin kasashen Afirka da Asiya, a cewar mataimakin firaminista Alexander Kubrakov. A watan jiya, Ukraine ta yi shelar samar da wata abinda ta kira yar mashiga ta jinƙai a kogin Bahar Aswad saboda jiragen da suka makale a tasoshinta tun da aka fara yaƙi a watan Fabrairun shekara ta 2022 su samu fita, sannan a kuma kauce ma matsalar cinkoso sanadiyar janyewa da Rasha ta yi daga yarjejeniyar jigilar hatsi ta Bahar Aswad, wadda ta amince ma Ukraine ta fitar da hatsi zuwa kasuwannin waje. Zuwa yanzu dai jiragen ruwa biyar ne suka bar tashar jirgin ruwa ta Odessa ta wajen amfani da yar mashigar ruwa wadda ta hada yammacin gabar tekun Bahar Aswad da hanyoyin da ke zuwa kasashen Romania da Bulgaria. Hukumomin Libya sun kaddamar da bincike kan musababin fashewar madatsun ruwan na biyu, wadda ta yi sanadin wata mummunar ambaliya a wani birni da ke daura da gaba, yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da neman gawarwaki zuwa jiya Asabar, kimanin mako guda bayan da ambaliyar ta yi sanadin mutuwar mutane sama da 11,000. ruwan sama mai tsananin gaske wanda mahaukaciyar guguwar Mediterranean mai lakabin Daniel ta janyo ya haifar da mummunar ambaliya a fadin gabashin Libya a ƙarshen makon jiya. Ambaliyar ta fi ƙarfin wasu manyan madatsun ruwa biyu, wanda don haka wani jirgin ruwa mai tsawon mitoci ya malalo cikin birnin Darna, ya yi kace-kace da lahirin unguwanni, ya kuma tafi da mutane cikin teku. Zuwa yanzu mutanen da suka ɓace sun fi 10,000 a cewar hukumar Red Crescent ta Libya. Zuwa jiya Asabar an yi kwanaki 6 ana tono cikin tabo da gine-gine da zumar gano garoki ko masu rai. Hukumar ta Red Crescent da ta tabbatar da mutuwar mutane sama da 11,300 zuwa yanzu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a, muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yau shirin zai ci gaba da tattaunawa kan mukamman ministoci tara da shugaban ƙasa ya ba mata a Najeriya. A makon da ya gabata mun fahimci cewa wannan shine karo na biyu da mata za su samu ministoci da dama, bayan 13 da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya ba su a baya. Ko da yake mata ba su nuna farin ciki sosai ba, domin sun ce shugaba Tinubu ya yi musu alkawarin kashi 35 cikin 100 ne a lokacin da yake kamfe. Ku biyo ni.
Daga gare ki yanzu kin san akwai korafi, gashi nan ita ma ta dan fara wasu korafin. Ana yawan korafi cewa mata suna jira ne a ba su mukamin kuma ba su kula da ƴan uwansu mata. Me zaki ce a game da wannan? In ma kin ji korafin, ke ma kin yadda?
Kai, gaskiya ban na ji korafin ban ji ba, saboda duk inda mace take ciwon mace na ƴa mace ne. Bayan da za a yi a ce mace ta zo tana wuri ga mace ƴar uwarta sai ta zubar da ita. Ni fa a tunani na fa a hankalina a kuma ni mace, yanzu ai kai mace ce, ni mace ce, kin haɗa ni kika gayyato ni na zo nan wurin muke magana. To, me dalili
saboda ai na nuna ƴan uwantaka ko
na mace ni ke mace ni mace ke ba ƴan uwantaka mu mata ne duk sai kika gayyato ni na zo na zanna da ke anan wurin muke magana. To, a jira tukunna, amma dai da yanda suka ce Jonathan ya dauki 10, amma a lokacin in kun yi lissafi kun duba ai matan akwai waɗanda suka yi ta taimakawa.
Da suka samu mukamin sun taimaka wa mata ƴan uwansu ko?
Akwai wanda suka taimaka, akwai wanda kuma ba su taimaka ba. Wannan dole ne sai an samu irin wannan, ba zai yi a ce gabaki ɗayansu ba wanda ya taimaka.
To me yasa kike ganin ana kushewa cewa in suka samu mukamin ba sa bade mata ƴan uwansu su kusance su, ba a samun su ko a waya, ba sa zuwa inda ya kamata a ce taruruka na mata su nuna bajinta su ce ga taimakon da suke bayarwa?
Saboda sun shiga sun ji daɗi mana, sun karɓo kuɗi sun ci sun ƙoshi, amma fa ba kowa ce ce ba ne. Yanzu nan ai wurin mace ne na je muka mata murna
yau
samu minista. Yanda ta karɓe ni a yanzu na yi farin ciki, ban san ne ba in na sake komawa in ta je ta zanna kan kujera ta yi daɓa. Maybe anan maybe ko waya aka kira ba zai shiga ba, ko kuma in muka ce bari mu zo mu gata ta ce a'a mu jira tukunna. Wannan magana ta kuma
ke baki amince baki
da dai ban amince gabaki daya ce mu mata ba ma taimako ba. Yanzu kamar yanzu in nazo kuma na zama ne kuma aka ce an bani kuma fa ni ma ina zanne ina kallo an ce gabaki daya kuma alhali in ina taimako sai a ce gabaki daya, ba zai taru ya zama duka ba ma taimako ba. Akwai masu taimakawa, akwai kuma masu dama tun can ba masu taimakawa ba ne.
In halin su ne.
Yawwa, akwai masu taimakawa, akwai kuma tun can ba masu taimakawa ba ne. Ni fa a tunanina, amma ban san a tunanin sauran ba.
To yanzu misali mata da ake ba Madam NAA dai bari in zo gare ki. Ai kin yi cuɗanya da mata ministoci da yawa a wannan ƙasar. Ni da ke muna yau.
Ba ministoci kawai ba.
Yawa.
Matar da sun mulki iri-iri.
Da wayanda suka riƙe hukumomin gwamnati. Da wayanda suka riƙe kujerun minista ɗin. To me yasa kike ganin mata suke wannan halin?
Kin sani na ɗaya ba mu da yawa. Na biyu kuma
ba mu da yawa.
Amma ne wanda suna mulki din.
Oho.
Maza suna nan da kin gani yanzu mata tara maza
39. Don ai da dukan an hada 48 ne kafin aka tantance
40. Don haka maza duka na Najeriya nan za su je wurin maza. Kin gani akwai maza suna da yawa.
mata kuma ba su yi yawa ba, yawancin su kuma ba su taba taba mulki ba, don haka suna tsoro kome da sun samu suna so su rike. Matsalar da muke da shi kuma a Najeriya shine cewa banda siyasa ba wani abun da yake kawo kudi, ko kasuwanci baya kawo kudi kamar siyasa. Don haka duka idan shi yasa kin ga wannan mulkin nan yanzu kowa kawai na neman mulki, kowa na neman da zai samu wani abu. To ka abun nan din nawa ne ga mu an ce ba mu wajen miliyon
biyu da wajen goma sha.
To wannan su sun ce miliyon
biyu da sha
biyar da uku ma
miliyon hasashe
ne wannan.
To nan da shekara ta 2000
to mutane kawai suka tashi a
da 30
to a ce ko mutane miliyon da ya nema kawai miliyon da ri da ya nema sun tashi neman mulki. A ba su appointment kan san akwai damuwa
akwai matsala
mata kuma wani lokaci don miji wurin da suka yi aure ko kuma wanda ke lura da su da aka ce guardian sai wani zai tashi kai zai ce to ni ne ya kamata ina baki shawara ko ba baki ce mishi baki shawara ba
baki naka shi
ba kanki ba haja Medina in kin ba haja Medina kudi yanzu duka duniyan nan za ji muryan mata ya zama za ta fara tsoro. To wadansu don ba mata ne suka sa su ba na sani muna wannan advocacy tuntuni amma za su ce to ai ba wannan kawai ne ya kawo mu ba kai ma ke sani da wannan abubuwa yake. Don haka in an ce to gashi za a sa musu doka in ba ki bi dokan nan an ce da ki to daji ya rugu kenan. Don haka akwai abubuwa da yawa da yana damun mata amma abin da muke gaya musu cewa ko daga allowance na ki ba ma ki saurari matan matuku.
Ki ji bukatunsu.
Eh, ba wai wadansu ma arziki alheri ne suka zo miki da shi ba wai sun zo bara bane. Wadansu sun zo su baki a
yanzu shawara.
Shawaran da zai taimake ki ki zo na da kyau inda za ki jara zama. To don haka mu muna ba dukansu shawara a neman lokacin da za a dinga gan mata. Kin ga mai polinta din? Maman mu polinta din? Ko ina tana zuwa? Mata kofar ta bude haka. Sam. Okay, waye ko wadansu ma suna mata fitina suna yi mata rashin hankali ma sai ta sai haka tana gansu tana kallon su abinda za ta iya ta yi wanda ba za ta iya ba sai ta kai kuka wurin maza. To gashi fa ga mata nan ku zo ku taimaka musu irin ta muna so mata su koyo ma na sani ba dukansu ne za su iya wannan a ce a rungume juna wadansu suna tsoro ko wadansu sun sa wani abu ne a jiki dole za ki tsoro.
Yanzu abin
maza ba sai sun dauke izinin kowa kafin su yi abin da suna so su yi ba kin ga masana da muke yi
amma a bisa bayani mata za su yi kina nufin mata ba za su ba a saka musu ragamar shugabancin ma'aikatar ba su yanda suke Ali M. Ali sai ka shigo nan. To ga yana yanzu zargi ne ko ne da gaske kike wannan bayanin na cewa a'a da shi yau an naɗa mace minista amma kuma tsarin yadda za ta gudanar da ma'aikatar sai ta tuntuɓi maza 'yan uwanta ko sai ta tuntuɓi shugaban ƙasa.
Wanda ya kai ta mana an yadda ba wai ita kawai ta ɗau kafanta ta je wurin ba wanda ya ɗauki sunanta ya kai ki yi tunanin wanda.
To haka ake yi da ministoci
ma da yawa ba
zai yi wani abu ya ka kalli wannan batu.
To wato da yake ta yi bayani cewa ciwon ya mace sai ya mace a wannan gaban ba zan yi jayayya da
su ba
amma yanayin aiki yake mutum ba shi yan da kansa ba da aka naɗa shi ɗin kuma akwai ka'idoji na aiki ba za ka yi gaba gaɗi ba ba kuma dukiyar al'umma ce kake kula da ita kai mai gadi ne sai dai kana da wato dama to kuma kowace dama kake da ita akwai ka'idoji ba zai yiwu ba a ce wai dan tana mace sai ta yi gaba gaɗi dole ne ya kasance akwai mai bata shawara ko kuma mai nuna mata dungunan yadda dokokin ƙasa suke. Misali kawai ya sani cewa akwai dokoki iri-iri wanda suke wato tabbatar da cewa an gudanar da ayyukan ma'aikatu a bisa doka bisa tsari. To ai dole ne kuwa a dinga tuntuɓar su akwai daraktoci akwai permanent secretary babban
sakatare na ma'aikata
akwai
yawancin su maza ake samu
yawancin su
maza ake samu
to kuma mun sha ganin mataye masu kamar maza wanda suka yi fice har a doran kasa yanzu lokacin misali mu dauki misali a Ungonzu Owera wanda yanzu ita ce
Okonjo Owera ita ce shugaban cibiyar kasuwanci na duniya
wanda ta yi fice ana ganin ana mata jinjina lokacin da ta yi
ministan kudi ana
yakan yawa kudi har kuma ta koma ta zama ɗaya daga cikin manyan darutocin wa
bankin duniya
to wannan a lokacin da ne in ba a manta ba ma Najeriya ta fita daga kanyin bashin da na fara
su
to a kin ga ta nuna fatinta kuma ita wannan wace kwarewa wajen wa za ta je ta karbi umarni in ban da shugaban kasa kuma ma a bisa haka ne ita ba ƴan siyasa ba ce kwarewar ta ce aiki kamar yadda muka ce waɗansu daga ministocin nan mata da suka zo sun kware akwai kwarewa akwai likitoci akwai lauyoyi akwai masana tattalin arziki to in a nan gabar ba zai yiwu ba amma ba yadda za a ce mace mai ta kai matsayin minista dole ne akwai wanda take saurara ko mahaifinta ko wani
mijinta
ko kuma ko
to amma ai wannan ma'aikata na mata a DM Ali an ce ma'aikata ce mai kula da harkar mata a ƙasa saboda haka idan aka ba wannan ma'aikata kuɗi kasafi na kuɗi ai kamata ya wannan ma'aikata ta sa hankalinta akan abubuwan da suka fi damun mata a ƙasa to me yasa maza za su hana su yin amfani da wannan kuɗi wajen taimaka ma kansu
to abin da anan kuma ni nake ganin wani lokacin fa da zargi ne mara tushe saboda ai mata su kuka san dabarun duka manan mun san dabarun hikiman mata wajen
gudanar da gida
so da yawa kin ga mai gida ko ni ta kan faru da ni za ka zo kana ta wannan amma cikin lalluma cikin hikima za a isar da sako kuma a samu biyan bukata me yasa mata ba za su yi wannan hikimar da suke ba tura da suke cewa pino talk me yasa ba za su yi wannan ba wajen gudanar da ayyukan nan ba tare da sun zubda mutuncinsu ba saboda haka mafi akasari kuma akwai waɗansu da suke ganin kamar yanzu misali kafin mu zo wannan ɗakin watsa akwai wata mata direba wadda tana tuki mota sai na saurara mata ganin take ina nema an hana ta wucewa kuma ba ita ce da damu wucewa ba dan da ta nuna mata ta tsaya amma ta sawo kai saboda tana ganin ni ina so in nuna mata ita fa mata ce sai na hakura na bata misali akwai waɗansu da suke gani dan ko sun ga mu ai mata dole a ba ku girman dole da duk wanda ya san martaban kiman mace to ba zai wasa da ita ba kuwa dan su ne iyaye duk wani ɗa namiji mace ce
ke kwarai da gaske
saboda haka wannan ma
shi ne lafiyar duniya
gaba ɗaya kwarai da gaske ai tun da farko ne da nishin fada cewa mata gida an ba ku
ba mu gida ba gida
kuma ko ya yi daidai
eh to ya yi daidai ba baki da aje ya dauke su yanzu ga bayanai duk mutane sun yi Ali M Ali yayi Madam NAA da tayi ke ma din kin yi bayanai an nuna ne wato kaman mata suna bin dokoki ne na aiki yasa ba sa fitowa ga dangadin da karfin su su ce za su yi amfani da wannan mukami wajen kyautatawa mata me kike gani ya kamata su yi na sauye wannan al'amari domin mata da yawa yanzu suna nan
ya kamata su sauya kamar yanzu yanda kowa yana murna a cikin mata dai kowa yana murna da birni da kauye kowa yana cewa an ba ministoci har mace tara ko kowa yana farin ciki yana murna har Allah ya taimake mu kuka karbi wannan kujeru har ku hutara ai ya kamata kuma mata mu gani a ƙasa
madalla
ko ya kamata mu mata mu san cewa eh lalle fa akwai lokacin da mu ma Allah ya taimake mu an kawo mana wani martaba daban wanda shugaban ƙasa ya dubi wahalan da mata suke yi kuma in ma in an zo siyasan wani lokaci matan suna fita ba kadan ba su tsaya ayi siyasa da gaske da tunanin
su ke zabe ma su ke zabe anan zamu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ji irin bayanan da mata
Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim suka yi da su da babban bakonsu Ali M. Ali kan irin matakan da mata za su dauka wajen kyautata wa ƴan uwansu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu kasance lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Masu kallonmu da sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken rayuwar birni. A yau muna unguwar Komkana a nan yawun da babban birnin Kamaru, inda muka zo unguwar Makera. Kamar yadda kuka ga mutane suna aiki a nan haka, za mu kuma tattauna da wannan bawan Allah. To malam, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To koya sunanka?
Sunana Abubakar.
Abubakar,
yeah.
To malam Abubakar, kai mutumin ina ne?
Ni ainihin mutumin Garwa ne.
Mutumin Garwa, wato a arewacin Kamaru.
Cikin Garwa ne.
Masha Allah.
Mu ne ma a zangon Makeran Mamu, iyayen Makeran Mamu.
Oh,
a yanzu haka ma mu ne muke sarautan Iran Garwa ma.
Oh, Masha Allah. Sai kuma ga ka a nan Yawunde, kuma nan din ma aikin Iran ake.
Ake Iran.
To ya aka yi ka tsinci kanka a nan Yawunde?
To Allah ne kada ya kawo ni ta nan, dai ni dai ban mani ma ba zan zo dan jima ma a garin nan ba, han so ma yi ni aiki a garin nan. To na zo dai kawai haka nan, kaman yawo ne, yawon duniya kawai na zo na makale, da Allah ya da rabona a nan sai na zauna a nan.
Tun shekara nawa ke mun yanzu?
Yau dai zai shekara wajen 31 nan.
31
tun kato bendu suna a garin nan.
To bendu ali da 992 ke nan, ikon Allah.
Sai
kuma kana nan kana ci gaba da aiki?
Alhamdulillah, na ta fama
dai. Wannan sana'an ne ya kusa daya?
To dai abin da yanzu kam abin da muke anan kam kayan kiwon kaji. Abin da kake kallo nan duka abin kiwon kaji ne muke, amma musamman ta farko kam mun soma ne da kera su buret da su murafe da su kaidewa da muka soma, amma daga baya sai muka dawo cikin kayan kiwon kajin nan da mutane suka fi amfani da shi suna tambayan mu.
Na'am, wato wannan ya nuna cewa akwai masu kiwon kajin da yawa a kanin
kai. Eh, to a mutanen ba ku san da suke zuwa nan suna ba mu kongilan abin
wato ba a yammacin Kamaru.
A yammacin Kamaru su ne suke zuwa suna dauka suna amfani da su.
Wannan
kuma
na'am
akwai wa'en, amma farkon wanda ya fara nuna mana wannan aikin shi kam Celestine, shi ne farkon mutumin da ya fara nuna mana. Sunansa kam Celestine, shi ne mai aikin kayan kaji tun a farko a da da muka samu a garin nan. To shi ne soma nuna mana wannan da muka soma.
Muka soma sarrafa shi a haka?
Eh, da muka soma yi ta haka nan kawai sai muka ci gaba da ayyukan din. Wayansu kuma suna tinto mu suna zuwa su samu wannan.
To a ina kuke samun wayannan? Don na ga akwai wato ƙarafuna da yawa, akwai kwano iri-iri daban-daban.
Eh, wayannan kwanukan nan na irin su shanti da ake gini, yan ginin nan wannan da ake ginawa, yan sauran din yaran da suke tafiya neman ƙarafuna a bayan gari su ne suke kawo mana muna saya muna amfani da su.
Idan ku ya kuke sayan shi
aunawa ba za su kawo mana ne a jibiya ka su kaya mana faraji mu shirya da su, mu kuma mu ga in akwai mafita mu saya daidai yanda za mu iya mafita.
To na ga isu abun ciyar da kaji in kun yi su launi daban-daban.
Akwai kala biyu ne, akwai babba da ƙarami. Babba da ƙaramin nan in kajin ɗan ƙanana ne, mutanen din ba su da ƙarfin yi, masu ƙarfi ne suke wayansu ɗauki manyan.
Wato ƙanana su ne ƙanana 'yan can ko?
A'a, ga wannan ne ƙanana.
A ɗauko.
wannan ne kananan. Wannan kanana ne wannan. Wannan na muna cin sa premier age.
Na
wayannan na kaji ne wanda suke ba su fice sati daya ba. Sai za su yi amfani da shi. To wayannan kuma daga sati biyu har zuwa wata biyu da rabi.
Wata sun kosa yadda za su yi ba.
Za su yi aiki. Su ne suke cin a wayannan. To akwai wayansu kuma muna yin plateau sample a kanan da
kaman
haka. Balanka dai kaman haka amma ba shi da tsayin wannan don tsayin sa dan karamin tsayi ne za mu sashi don na farko inda suke da injure zuwa instrument suke ci a ciki daga bayan an cire su plateau sai a sa wayannan
haka
da an cire wayannan kuma sai a sa manya
wato hawa
an yi amfani da shi
to yanzu wani irin kalubale kuke samu a aikin ku nan
kalubale kam ne matsaloli kam to kashi matsaloli kan bara a rasa ba tun da aikin hannu ne to bara a rasa matsaloli da yawa a kamni to amma dai tun da abin ya zama fata ne da jiki dole ne mutum ya yi hakuri da shi hakan nan
to akwai wata abin da ya shafi kamar lafiya da shauransu da kuma takardu ba a damun kwanan sun kula da
takardu wani sa'ili domin lokacin da muke da daguna a nan kam muna samun wannan matsala ana damun maganan biya da muna biya
haka
amma yanzu tunda aka rusar da filin muna nan zaune provisional ne tukunna ba mu san abin da zai zo gaba ba don suka ce in sun kare hanyar nan za su ga yanda za mu yi mu rinka biyan su don mun jima a wajen ba za su kore mu ba da za su ba saka back order anan da suka ga mun langan shara za su ga anan asu kawar da mu suka ce shi December ya ce wayannan mutane sun bi shekaru 20 a filin nan da sanin su a filin nan bara mu ya mu kawar da su a haka ba sai mu hakura da su a
na'am daga karshe na da mutane da yawa na akwai yara da kike horar da su daga koya su wannan
akwai wanda suka koyi sana'a dewa anan akwai yara akwai ga kaman wannan yaro a gaban mu ya girma
haka
anan ya koyi sana'a ba wancan ma dan yaron da yake can
yake suna nan
dewa dai suna nan sun fi su biyar anan su je koyon sana'a
to wani irin manufa wani fata yanzu zaka iya yi dangane ko da gwamnati ko da masu sauraron mu gabaki daya sashin Hausa na muryar Amurka
yanzu dai abinda muke yi kam dai abinda zan faɗa ba wani abu mai karfi ne ba to ni kuma ba Hausan ma kan
ina nan ne babo ga kake sai
to Hausan ma ni dan Bahaushe ne ji kan Bahaushe ne kuma amma Hausan da ya zama to mun zo mun shiga
cikin ladi da shauransu
a kai dai mun shigo cikin kurmi
yawa
muka Hausan muka rata ya ta
mai haka ba
yayin da mun dai yanzu kam muna fatan alheri da dangane da aikin da muke yi kuma matsalolin da muke samu yanzu kam kaman kasuwa ne kasuwa ta yi mana sauri muna ta kokartawa ne to dewa kuma suna iya bamu da ayyukan da muke yi aikin din cikin taimako ne muke yi
to Allah ya karfafa mana
amin summa amin
to masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta muka kasance da Malam Abubakar a nan makerar unguwar Kankana ke kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so naku Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a Kamaru
Hausa waziri kuke ji mallan ku zo ku zaga a wutar mata kar ku saba ni yar gata ku bar ni kawai nayi wata rawa babu irin cikin mata I'm not going to
Alhamdulillah, da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.